Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Litinin 15 ga watan Mayu na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar sojan Najeriya ta Operation Haɗin Kai ta sake ceto ɗaya daga cikin sauran ɗaliban makarantar sakandaren garin Chibok dake hannun mayakan kungiyar Boko Haram. Kwamishinar ma'aikatar mata ta jihar Borno, Hajiya Zuwai Ragambo, ta tabbatar da lamarin a wani taron manema labarai da aka yi a garin Maiduguri.
Da farko dai wajen 276 aka kwata, 57 suka fito, su mutanen suka saki wajen 107 zuwa yanzu mun samu wajen 17. A yanzu a hannunmu muna da 16 gaye kuma Allah ya kara mana daya.
To muna tafa da karin bayani nan gaba. Sannan kuma za mu kawo muku rahoton mu na musamman da ma labaran wasanni. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Burtaniya ta faɗa a yau Litinin cewa za ta aike da ɗaruruwan makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa masu kai hari daga nisa da zaman ƙarfafa gwiwan Kyiv a yaƙi da mamayar da Rasha ta kai mata. Shugaban na Ukraine Volodymyr Zelensky ya gode wa Prime Minister Burtaniya Rishi Sunak, babban aminin Ukraine, akan sabon tallafin makamai da a gana wadda suka yi a zaurin taro na ofishin Sunak. Zelensky ya kwatanta yakin da wani batu na tsaro mai muhimmanci ba ga Ukraine kadai ba, har ma da baki ɗaya nahiyar Turai. Sunak ya faɗa wa Zelensky cewa shugabancinka da jaruntaka da ƙasarka ta nuna da kuma jajircewanka ƙwarin gwiwa ne ga dukkaninmu. A yau Litinin, tsohuwar mai bada shawara a fadar White House Amy Pope ta lashe ƙuri'ar da aka kada a Geneva akan wanda zai jagoranci hukumar bakin haure ta Majalisar Ɗinkin Duniya a wata fafatawa da ta yi zafi tsakanin shugaba mai ci ɗan ƙasar Portugal mai samun goyon bayan ƙasashen Turai da tare da ita. Pope ce za ta kasance mace ta farko da za ta shugabanci kungiyar ta ƙasa da ƙasa ta bakin haure idan ta fara aiki a wa'adin shekaru 5 daga ranar 1 ga watan Oktoban wannan shekara. Pope, wadda ta rike mukamin matamakiyar babbar darakta mai kula da aiki da sauye-sauye a hukumar, ta ɗauki hutu ta gudanar da yakin neman zaɓe a kan shugabanta Antonio Vitorino wanda ke jagorantar hukumar tun shekarar 2018. Pope ta wallafa a shafinta na Twitter cewa an karrama ta, inda ƙasashe 175 mambobin hukumar suka zaɓe ta a matsayin sabuwar babbar darakta ta hukumar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Nasarar da jam'iyyu masu sassaucin ra'ayi da wadda matasa suka fi sha'awa da suka yi a jiya Lahadi a zaben kasar Thailand na iya samun babban tasiri ga kudu maso gabashin Asiya akan batutuwa da suka shafi 'yancin dan adam da kuma rikicin Myanmar. Kodayake manazarta sun jaddada yiwuwar kawance tsakanin jam'iyyar Move Forward tare da shugabanta Peter Limjaro-Rand a matsayin Prime Minister da kuma jam'iyyar Pheu-Thai, amma dole ne su shawo kan majalisar dattawan kasar da ke samun goyon bayan sojoji wanda aka kafa bayan juyin mulkin shekarar 2014 da ya sa General Prayut Chan-o-Chan ya zo a kan ƙargan mulki. Kamar yadda sakamakon zaɓe ya nuna, jam'iyyar Move Forward ta lashe ƙuri'u na majalisa 151 a cikin kujerun majalisa 500. Jam'iyyar Pheu-Thai ita kuma a ƙarƙashin jagorancin shugabanta Thaksin Shinawatra, wato Prime Minister na da kenan, ita kuma ta samu kujeru 141. Ita kuwa jam'iyyar United Thai Nation, wadda shugaba Prayut ke jagorantanta, ita kuma tana rike da kashi 15% cikin 100 na kujerun majalisar. a ƙarshe Prime Minister wato Premier na kasar China Li Kuan ya shaidawa shugaban kasar Eritrea Isaias Afwerki wanda yake ziyara a China a yau Litinin cewa ya kamata kasashen nasu biyu su zurfafa haɗin gwiwa da samun cin moriyar junan su tare da ci gaba da kyautata hudan aiki tare bisa manyan tsare-tsare a wani taro da suka gudanar a birnin Beijing a kan batun tekun Maliya. Eritrea ta kasance wani yanki mai muhimmanci ga China saboda kusancinta da Suez Canal da kuma turai zuwa arewa da kuma yankin Larabawan Gulf da tekun India zuwa kudu maso gabas, inda China take bukatar ta karfafa kasancewarta a nahiyar kuriyar Afirka. Eritrea tana da iyaka da Djibouti, inda kasar China ta fara kafa sansanin sojanta a wata kasar ketare a shekarar 2017. Afwerki ya kara da cewa nahiyar Afirka da aka maida ita saniyar ware da sauran kasashen duniya za su iya ba da kariya sosai kuma su sa ran ganin samun karin gudunmuwa daga jamhuriyar mutanen China.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rundunar sojan Najeriya ta Operation Haɗin Kai ta sake ceto ɗaya daga cikin sauran ɗaliban makarantar sakandaren garin Chibok daga hannun 'yan ƙungiyar Boko Haram bayan shekara tara a hannun mayakan. Rundunar sojan ta sanar da hakan ne a wani taron manema labarai da ta kira a garin Maiduguri, inda ta miƙa matashiyar ga kwamishinar ma'aikatar mata ta jihar Borno. Daga Maiduguri ga rahoton da Haruna Dauda biyu ya aiko mana.
Rundunar sojan Najeriya na Operation Haɗin Kai ta sake ceto ita yarinya a makaranta na garin Chibok tun a shekarar 2014 ne da aka sace waɗannan 'yan mata, yayin da wasu daga cikinsu suka samu su tsayaye, wasu kuma 'yan ƙungiyar Boko Haram ɗin da ta dauki nauyin sace waɗannan 'ya'ya suka dawo da su, yayin da rundunar sojan Najeriya ta dinga samun kukuto da su ɗaya bayan ɗaya. Major General Ibrahim Ali shine komandan rundunar sojan Najeriya na Operation Haɗin Kai, ga abin da ke cewa game da ceto wannan yarinya kamar haka.
Kamar yadda kuka shaida makonni biyu za mu ce kusan sati suka shige mun gayyace ku nan gurin don ki wani taro a yayin da muka dangawa gwamnatin jihar Borno, wato hukumar da take kula da ayyukan da ya shafi mata. Muka danka musu matan Chibok guda biyu da muka ceto su a yankin Sambisa. To yau ma insha Allah wannan taron da muka gayyace nan ba da jimawa ba za mu miƙawa wannan hukumar 'yar matan Chibok guda ɗaya da muka ceto bayan wancan lokacin da muka sake komawa yankin Sambisa Operation. Allah ya ba mu nasara, mun ceto Saratu daga yankin Sambisa, an fito da ita an kawo ta nan mai malalkan, ta bar 'ya'yanta guda uku mata a cikin wannan dajin. A halin yanzu dai muna kokari mu ganda zamu yi mu koma ko za in Allah zai ba mu samu wa'annan yaran.
Ita ko commissioner ma'aikatar mata na jihar Borno Hajiya Zuwai Rakanfo ita ne ta karbi wa'annan 'yan mata. Gare abin da suke cewa
da farko dai wajen 276 aka kwata, 57 suka fito, aka zo aka saki suka gudu, ko aka zo aka samu kamar dai su mutanen suka saki wajen 107. Bayan shi zuwa yanzu da kadan dai mun samu wajen 17, a yanzu a hannunmu muna da 16 gaya, kuma Allah ya kara mana daya. So kuma insha Allah a yadda shi min gida ya faɗa nan ba da dadewa ba, tunda suna ci gaba da neman yadda za su fitar da 'yan matan nan, wasu za su fito. Muna murna da wannan yadda abubuwa suke tafiya, kuma muna fata insha Allah sauran za su fito.
Ita dai wannan yarinya da aka samu aka dawo da ita mai suna Sarah Dauda, ai mata aure har sau biyu, tana da 'ya'ya daban-daban guda uku, kuma ta buro 'ya'yan a tandajin Sambisa da kuma tare da mijin nata. Ga dai abin da yake cewa,
tun zuwa mu jejin Sambisa da yaji zan dawo Najeriya sai ya dawo gidana, ran ya zo ya min nasiha, ya ce min dai kar in taho in yi hakuri ko ma menene ma, idan har ma na taimako ne ma zai iya ya taimaka mini abin da nake so, don Allah in yi hakuri kar in dawo. Ni kuma ban nuna mishi cewa a'a ba zan dawo, ban nuna mishi cewa zan tafi ba, kawai sai na ce mishi to shikenan baba, haka ne ka gani, insha Allah ba zan tafi ba, na ce mishi.
Ita wannan yarinya dai da shekaru 25 da haihuwa cikin 'yan matan makarantar 276 da aka sace a wancan lokaci, yanzu dai rahotanni ne nuna cewa sauran 'yan mata 93 a hannun 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram.
Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Madalla a gaida Haruna Dauda Biyu, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu je ga shirin mu na gaba, ku dan shakata da wannan wakar. Madalla yanzu kuma ga rahoton mu na musamman akan matsin rayuwa da jama'a ke fama da shi musamman arewacin Najeriya da kuma matsalar tsaro.
Najeriya babbar kasa mai girma da shahara wacce Allah ya huwace mata albarkatun kasa da ma'adanai tana fama da sabajin talauci wanda ya hana ruwa gudura cikin kasar da kuma al'umma dake cikin ta. Sabili da hatta kai ga a bara an sani yadda mutane ke warwasan abinci a duk inda aka fito don raba shi sabil ga jama'a ko kuma gidajen biki. Akwai inda aka samu mutane sun fito abincin nan na cikin tukunya dasa murhu yana ci ba ma sauki ba ballanta na a raba jama'a. Mutane na ta warwaso suna ta iba haka nan akai duk ko da zafin da yake da shi. Wannan ya nuna tsabagen talauci kamar da yadda za ku ja haka. Bincike ya nuna cewa kungiyoyin Majalisar Dinkin Duniya irin su UNDP, UNICEF da kuma Oxford Poverty ciki hadda cibiyar bincike da kididdiga ta kasuwa ta Najeriya wato MBS suka gudanar da wasu bincike wanda a bare da aka fitar da sakamakon ya nuna cewa mutane miliyan 130 ne suke cikin talauci wanda ya zo daidai da kashi 60 daga cikin 100 na adadin yawan jama'ar Najeriya. Galiban su mata da yara ƙanana mazauna yankunan karkara a arewacin Najeriya. Shugaban cibiyar bincike da kididdiga ta ƙasa Mr. Adeyemi ya ce rukunan bayanan da suka tara sun ratsa ta wajen kiwon lafiya, yanayin rayuwa da kuma batun rashin aikin yi wanda aka bincika a tsakanin magidanta su 56,610. A ƙarshe daga cikin jihohin an sami kashi 27 a jihar Ondo, an sami kashi 90 a jihar Sokoto. Wannan kaɗan ne daga cikin yadda al'amuran suka kewaya birni. Hakan ya haifar da yawaitar kisan kai da garkuwa da mutane kamar da yadda jigo 'yan ta'adda ya yi mana bayani a hira da muka yi da shi a baya.
Dalilin daukan bindigar nan mu makiyaya ne. Kasan nan tana da mai, tana da komi, tana da arziki, komi ba a yi da mu, ba mu da karatu, ba mu san komi, ba mu da tsaro, ba abun da ake muna. Mu ake takewa kuma mu ne ake ba da labari mu muke takewa.
An yi sulhu da ku a baya kuna talafa daga bisani aka koma gidan jiya. Shin ku an saba muku ne?
An saba mana. Ta yi sulhu da mutum ina rigima ka ce ku bari. An bari ga matsalar da ta. An kawo mu cikin daji an aje nan da haka ake sulhu. Ka yi sulhu da mutum ka aje shi na ji. ka bashi da bindiga bai da abin da yake shi ya zai maka ka bashi daji da bindiga da cartouche.
Wannan ɗaya daga cikin ɗaliban da aka sace ne a makarantar sakandare ta Kankara jihar Katsina a hirar da muka yi da shi bayan da Allah ya kubatar da shi.
Bayan nan kawai suka fara jin karar jirgi ya taho sai suka ce kowa ya kwanta su ma suka koma gefe suka rika hango mu da bindigu su ma ya samu karkashin dutse ko karkashin bishiya har jirgin ya zama yawo sai aka ce babba daga cikin ku ya tashi sai aka tada wani yana tashi sai aka ce irga mu ya ga mu ne sai irga mu sai ya ga mu 520 ne cikin in 520 cikin sai suka ce to wa zai iya ce da ku ku 520 dan ne wannan kuna da ya ku dan matan cikin cikin albarka to bayan dare yayi ranar asabar kiya an samu mun shawarwa bayan mun shawarwa mun dawo mun wa muke bi ba abinci mun kwana muna tafiya kafin mu duk ka ga duka kishiwa ruwan ma ba abin mu muka wani sha ba muna fara sha ba kowa sha ba a hakuru mu da wulani da a cin da guri sun ce mana makwanta sai suka tada mu kawai suka ce mana mu sa layi muka sa layi kawai aka ci gaba da tafiya da mu idan kaman mutum 50 nan suka tsaya nan to za a samu mutum hudu cikin masu bindiga can gaban su mutum hudu bayan su sai mutum biyu nan gehen su gehe gehen su haka aka rika tahiya da mu a layi a jere muna tahiya to bayan mun yi nisa da daren nan daren asabar kenan lokacin da na kubuta kenan a daren na kubuta.
Morning talauci idan ya kanta masifa domin a jihar Zamfara sarakunan al'umma biyu sun rasa rawaninsu sabili da hannun da suke da shi wajen haɗa kai da 'yan ta'adda. A jihar Katsina ma akwai wani hakimin da ya rasa rawaninsa sabili da ya haɗa kai da 'yan ta'adda saboda abin da za a ɗan samu. Kai hata kai ga ma ana samunsu zawarawa da mamatan aure waɗanda ke taimakawa waɗannan 'yan bindigan daji masu garkuwa da mutane duk don su samu abin da za su ci su sha da yaransu. Dangane da talaucin da suke fama da shi. A bara kawai, kididdiga ta nuna cewa mutane 9,000 ne suka rasa rayukansu aka kashe, yayin da aka yi garkuwa da mutane 4,680 a sassa daban-daban. Lamarin dai ya shafi mutane 2,200 a can jihar Borno, Zamfara 1,300 da 'yan kai, Kaduna sun rasa mutane 206 waɗanda aka kashe, Katsina ta rasa 497 sai kuma jihar Plateau 339 waɗanda aka kashe. Wannan kaɗan ne daga cikin jihohin tarayyar ƙasar nan adadi don ya zama to hujja na bayanan da ake dan a gane muninsa. Shin ina mafita ga wannan al'amari? Tambaya kenan da ne wa Dr. Awal Abdullahi mai yin sharhi game da harkokin tsaro.
A dole ne gwamnati mai da hankali akan harkar tsaro a tabbatar da cewa an samu da isassun jami'an tsaro kuma an samu musu kayan aiki. Na biyu dole ne a tabbatar da cewa matasa haƙƙi ne na gwamnati take kai inda matasa za su samu ayyukan yi ko kuma sana'o'in da za su rika yi inda dama a tanadar musu da abin da za su fara yin aikin idan sun gama koyon sana'a. Haka kuma masu hannu da shuni ya zama wajibi a kansu su yi kokari wajen bude kananan masana'antu wanda zai ba su damar da za su dauki matasa ko a ƙauyuka ko a kananan hukumomi ko a jihohi aiki domin hakan zai rage matsalolin tsaro da muke fuskanta kuma zai rage masa radadin talauci. Haka gwamnati ya kamata ta bada damar da za a bude akwai irin gonaki da ake budewa wanda in aka bude shi za ka dauki ma'aikata ka bude musu account ka tura su wayannan gonaki ka samun musu da wuraren shakatawa a cikin wayannan gonaki su yi noma idan sun yi noma suna da account din su gwamnati ta sayi abinda suka noman ta biya su ita ta je ko ta sa a rumbunta ko ta safar da shi waje ko kuma ta sayar da shi a kasuwanni. Wannan wata dabara ne na kawo matasan a guri ɗaya da zai hana su warwatsuwa da ya hana rage musu tunanin aikata wasu muggan laifuka wanda a halin yanzu talauci da rashin aikin yi da yunwa ya sa matasanmu sun samu kansu kori a aikin informant wato ba da bayanan na sirri ko ka same su a harkar kishi da makami ko kuma ka same su a cikin tsarin wannan da ake tattama da shi shekara da shekaru na Boko Haram din.
Yanzu kungiyoyin al'umma wato NGO kenan sun fara bijirowa da agaji ta hanyar horar da matasa maza da mata sana'o'i iri daban-daban da za su yi dogaro da kansu. Asabar dinnan ka yayi irin wani rukuni guda na Katsina waɗanda aka horar da su. Hajiya Farida ya sada ita ce ɗaya daga cikin jigo na wannan kungiya na Arewa Development Support Initiative wadanda suke taimakawa matasa musamman zawalawa da kuma maza don samun sana'a da za su dogaro da kanshi. Mun zanta da ita. Hajiya, meye ne cikakken makasudin kafa wannan kungiya da kuka?
Mun kafa wannan kungiya domin kamar yadda na ce mu samu mu tara taro sisi kwabo daga cikin abin da Allah ya hore mana domin mu iya tallafa ma marasa galihu kamar yadda kace mata marasa aure da waɗanda mazajen su suka rasu da kuma matasa waɗanda ba su samu aikin yi ba.
To yanzu a yanzu kun horar da matasa sun kai kaman nawa?
To kaman a Katsina, domin ni ina yake akwai rassa daban-daban a cikin arewacin Najeriya.
Na'am.
Shi kaman 19 alhamdulillah. So na Katsina mu dai yanzu mun horar da mata da matasa kaman 76. Mun yi na farko a shekara ta 2021.
Na'am.
Wati kan ba shekara biyu da ta wuce kenan, yanzu kuma mun ƙara alhamdulillah mun ƙara yin wasu. Na farko mun horar da mutum 36, yanzu kuma mun horar da mutum 40.
Waɗanne sana'o'i ne ko koya musu?
To wa'ancan na farko mun koyar da su ɗinki na maza da na mata.
Na'am.
Fenti, yadda ake fentin automobile fent na mota kenan.
Eh, fentin mota kenan.
Eh, wanda wannan kusan maza dai ne. To sai kuma yadda ake matsa man kuli-kuli a fitar da shi a sayar. To wa'annan na farko kenan muka yi ma wannan.
To waɗanda suka yi irin wannan suka kammala wannan irin horo, kukan ɗan tallafa musu ne da kayan da za su fara wannan sana'a?
Kwarai kuwa, kamar na farko gaskiya duk waɗanda aka koya ma ɗinki an ba su kekunan ɗinki.
Kowa na shi daban?
Kowa na shi daban. Waɗanda suka koyi fenti su ma an ba su kayan fenti, kowa na shi daban.
No.
So amma masu matsa kuli-kuli saboda injinan gaskiya manyan injina ne. Masu zama da kansu kuma suna da tsada. Sai muka yi clustering ɗinsu, cluster muka kira su. Nan mutum biyar, nan mutum biyar, nan mutum biyar.
Rukuni-rukuni kenan.
Rukuni-rukuni ne muka ba su injin, kowane rukuni na da injin ɗaya, kowane rukuni na da injin ɗaya. So duk waɗanda muka yi wa alhamdulillah su ma waɗanda jiya ne muka yaye su. Muka yi bikin yaye su. Mutum 40 kamar yadda na ce.
Asabar ɗin nan kenan ko?
Mutum 10 maza 8 mata 2. Su mun koya masu yadda za su yi kiwon kaji, wannan kaji namu na Turawa. Ka ba su kaji guda 25, biyar waɗanda ba su wuce sati 6 ba. Suka ba su kayan abinci buhu bibbiyu da abin shan ruwa da abin abincinsu da ake bada. Kuma dama kafin mu ba su su, sai da duk aka yi masa alluransu da magungunansu wanda aka san suna buƙata zuwa sati 6 ba.
To wajibi in ana son ci gaba a ƙasar nan, tabbas sai gwamnati da al'umman ƙasa sun haɗa ƙarfi da ƙarfe wuri guda don tallafawa juna ta yadda za a ceto ƙasar nan daga hanyar da ake kaiwa wanda hatta zumunci yana nema ya gagara sabili da miyagun ayyuka da ke aukuwa a kan hanyoyinmu. Sani Shaibu Malumfashi, Murai Amurka daga Katsina a Najeriya.
A gaida Sani Shaibu Malumfashi. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice. Daidai lokacin da ake samun ƙarin manyan ƙungiyoyin turai da ke jururuwa domin samun sayan ɗan wasan gaba na Najeriya Victor Osimhen da ke takale da ƙungiyar Napoli. Ƙungiyar tashi kuma na ƙoƙarin bin duk hanyoyin da suka waje ba domin ci gaba da riƙe ɗan wasan nasu. Osimhen ya taimakawa ƙungiyar tashi ta Napoli ta sami kafa sabon tarihi na lashe gasar Serie A ta ƙasar Italiya ta bala karon farko a cikin shekaru 33 ta hanyar zura mata ƙwallaye barkatai a kusan dukkan wasannin da ya buga. Hakan ko ya janyo hankalin manyan ƙungiyoyin Ingila kamar Chelsea da Manchester United har suka so ma takar sayan ɗan wasan. A baya-bayan nan ma wasu manyan ƙungiyoyin ƙasar Spain sun yanke shawarar shiga farautar Osimhen da suka hada da Barcelona da Real Madrid. Madrid na buƙatar samun matashin ɗan wasan ne domin maye gurbin shahararren ɗan wasan gaban takarin Benzema wanda ke dab da kai ƙarshen lokacinsa na takale da saboda shekaru. To sai dai rahotanni na bayyana cewa ƙungiyar ta Napoli ta ɗauki wasu matakai na hana Osimhen tafiya akalla har bayan kakar wasanni mai zuwa. ko baya ga karin farashin dan wasan da ta yi ga duk mai bukatar sayansa daga fan miliyan 100 zuwa sama da miliyan 150. Kungiyar na nan kuma tana kokarin sake fasalin albashin sa domin kawar da hankalin sa daga sha'awar komawa wata kungiya. A dai bangaren kuma wasu manyan kungiyoyin kullon kafar Turai sun soma zawarcin matashin dan wasan Najeriya Yahaya Lawali. Daya daga cikin ƴan wasan da suka wakilci Najeriya a gasar cin kofin nahiyar Afrika ta matasa ƴan ƙasa da shekaru 17 da yanzu haka ake fafatawa a ƙasar Algeria. Duk da yake dai Najeriya ta yi wajar daga gasar a matakin quarter final bayan da Burkina Faso ta doke ta da ci 2-1 a makon jiya. Tauraruwar Lawali ta haska sosai inda ya sami lambar gwarzon dan kwallo a wasanni biyu da ƙasar ta buga. Rahotanni sun bayyana cewa Chelsea ce ta soma nuna sha'awa ta dan wasan. Kafin daga bisani kuma Barcelona ma ta bi sahu inda tuni ta soma bibiyar lamuran dan wasan Yahaya Lawali mai shekaru 21 ya fito ne daga jihar Zamfara a arewa maso yammacin Najeriya. Da alama mafarkin kungiyar Arsenal na samun daga kofin gasar Premier ta Ingila karon farko a cikin shekaru sama da 20 na kokarin disashewa yayin da tazara ta karu tsakanin ta da Manchester City da yanzu haka ta ture ta ta kuma dare saman teburin gasar. Hakan ya biyo ne bayan dankarin kashin da Arsenal din ta sha a jiya Lahadi a hannun Brighton da ci 3 da nema yayin da City din kuma ta yi galaba akan Everton da ci 3 da nema. Wannan ya kara tazarar da ke tsakanin su zuwa maki 4 a wasanni 36 yayin da City din ma take da bashin wasa 1 da bata buga ba. Wannan lamari kuma na ci gaba da bakanta ran masoya kungiyar duk fadin duniya wanda rahotanni suka ce sun sa rai sosai a kakar wasanni ta bana musamman ganin yadda kungiyar ta soma tare kuma da dadewa tana jagorantar teburin gasar ta Premier. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC.
A gaida Murtala Faruk Sanyin na to yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
Tumariyar ma ta kaice Burtaniya ta fada a yau Litinin cewa za ta aiki da daruruwan makamai masu linzami da jirage marasa matuka masu kai hari daga nisa da zaman karfafa gwiwar Kyiv a yaki da mamayar da Rasha ta kai mata. Shugaban na Ukraine Volodymyr Zelensky ya gode wa Prime Minister Burtaniya Rishi Sunak wato babban amini na Ukraine akan wannan sabon tallafi na makamai da a ganawar da suka yi a zauren taro na ofishin Sunak. Zelensky ya kwatanta yakin da wani batu na tsaro mai muhimmanci ba ga Ukraine kadai ba har ma da baki ɗaya nahiyar Turai. A yau Litinin tsohuwar mai bada shawara a fadar White House Amy Pope ta lashe kuri'ar da aka kada a Geneva akan wanda zai jagoranci hukumar bakin haure ta Majalisar Dinkin Duniya a wata fafatawa da ya zafi tsakanin ta da shugaba mai ci dan kasar Portugal mai samun goyon bayan kasashen Turai. Pope dai ita ce za ta kasance mace ta farko da za ta shugabanci kungiyar ta kasa da kasa ta bakin haure idan ta fara aiki a wadin shekaru 5 daga ranar 1 ga watan Oktoba. Nasarar da jam'iyyu na masu sassaucin ra'ayi da wanda wato matasa suka fi sha'awa a jiya Lahadi a zaben kasar Thailand na iya samun babban tasiri ga kudu maso gabashin Asiya akan batutuwa da suka shafi 'yancin dan adam da kuma wato rikici a kasar Myanmar. A ƙarshe Prime Minister wato Premier na kasar China Lin Kuan ya shaidawa shugaban kasar Eritrea Isaias Afwerki da yake ziyara a China a yau Litinin cewa ya kamata kasashen nasu guda biyu su zurfafa haɗin gwiwa na samun cin moriyar juna da kuma wato kyautata hulɗar aiki tare bisa manyan tsare-tsare a wani taro da suka gudanar a birnin Beijing. Akan batun tekun Maliya Eritrea na iya kasancewa yanki mai muhimmanci ga China saboda kusanci da Suez Canal da kuma Turai zuwa arewa da yankin Larabawan Gulf da kuma tekun India zuwa kudu maso gabas yayin da China ke bukatar karfafa kasancewarta a nahiyar ko kuma a yankin kuriyar Afirka.
Kuma sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta hada shirin da ma injiniyan mu Charleston, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.